الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته asakallamu da kuma sauraronmu ta wannan kafa ta labarai gidan TV na Banfire da kuma radio muna isar da sahihar sallama zuwa gare ku da fatan kun tashi cikin koshin lafiya kamar yadda muke insha Allah yau muna ainihin 11 ne ga wata na Rajab hijriya ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shekara 1441 wanda ya dace da 6 ga watan 3 watan Maris miladiya 2021 kamar yawa idan ba su mance ba a satin da gabata mun samu halartuwa nan tare da malamin mu shi Malam Abdul Malik bin Khamis gabatar da muhadara akan abin da shi al-ihtikar yau insha Allah malam zai mana bayani akan abin da shi ar-rashwa ina fatan Allah shi jagoranci ƙara fahimta da ikhlasi da kuma muwafaqa da sunnar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa الرشوة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
دعوة ما سكلمو دسورارمو تكفر يا تلاباري تتيفي دريديو منامكو جيسوا تأدين المسلمشي kuma muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da baiwarsa da falalarsa muka samu haduwa da ku a wannan wuri wato wanda muka saba gabatar da karatu da darasi daga karfe 9 na safe zuwa karfe 10 a dukkan juma'a in Allah ya ba mu iko to a satin da ya gabata mun tattauna akan maudu'i na al-ihtikar duk da yake mun bar guntu ko ragowa ko saura kadan daga ciki a yau da yarda Allah subhanahu wataala za mu yi shimfida akan shi maudu'i na al-ihtikar amma maudu'in mu shine maudu'i na ar-rashwa da iznin Allah subhanahu wataala muna fatan Allah subhanahu wataala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatun da zamu gabatar Allah ba mu ikhlasi da dacewa da sunnar ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus ta kasance makomin mu da mu da ku gaba daya malam a satin da ya gabata mun tattauna akan maudu'i na al-ihtikar an gane ko wanda yana nufin kamar shamakance abu ko taskance shi ko katange shi mun yi bayanin ishtiqaqin wannan kalima da kuma suwar na al-ihtikar ihtikar na aqida kamar yadda yahuda sun kai ihtikarin aqida su ba wanda zai yin ta sai wanda yake jinsin yahudawa ne ka gane ko kristoci kuma da su da yahudawa sun yi ihtikarin aljanna sun kace lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara muka ce ma'anar sa yahudawa suna nufin ba wanda zai shiga aljanna sai ba yahude kristoci suna nufin ba wanda zai shiga sai kirista domin ba wai aqidar dai bace dalili kuma ayata alqur'ani wa qalat alyahudu ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب kaga kowanne yace wani ba akan gaskiya yake ba amma da yawa daga cikin wadansu daliban ilimi sun zo fasara sai su ce da yahudawa da kristoci sun ci ba mai shiga aljanna sai kristoci da yahudawa wannan ba haka bane wallahi ta'ala a'lam to lokaci yayi muna halin sa lokacin da zamu bayani akan al-ihtikar at-tijari abin da ya shafi ihtikar amma wanga ba na aqida ba an gane ko wato ihtikar ne wanda ya shafi saye da sayarwa to wannan yana daga cikin abin da daliban ilimi zaka ga wani lokaci suna buƙatar bincike akan sa da kuma sanin matsayin sa a musulunci saboda matsayin mu muna musulmi babu abin da musulunci bai yi tanadin sa ba to amma saboda yanzu karatu dalibai suna karatu a jami'o'i da turanci da faransanci sai su sa tsammanin wani ka'ida ne wanda a musulunci babu shi shine zaka ga suna kawo shi a matsayin monopole ko monopoly da English a tsarin sa a kasuwanci to kaga idan mutum bai san shi ba sai a ce cikin musulunci ai babu wannan musulunci bai bayanin wannan ba saboda jahilta menene addinin musulunci to shi addalin da yasa zamu danyi bayanin sa a gurguje kafin mu shiga cikin maudu'in mu na yau kalimata al-ihtikar suka cewa al-ihtikar sun kace habsu as-sil'a shine mutum ya rike kaya na sayarwa shi ake cewa habsu asalin habsu ana iya daure mutum ko ba haka ba to habsu as-sil'ati tarabbusan lil-ghala ko habsu as-sil'ati intidaran lil-ghala mutum ya aje kaya dan saboda yana jiran su yi tsada shine abin da ake cewa al-ihtikar an gane ku ya taskance su ya rike dan saboda kayan da sai sun yi tsare sannan ya fito da su wannan shine ɗaya daga cikin ta'rifat da malamai suka yi akwai ta'rifat da dama amma wannan dan mu yi matashiya da shine muka kawo shi an gane ku to sai malamai suke cewa shin menene wannan hukuncin wannan abin a cikin musulunci kuma nau'i nawa yake da shi an gane ku malamai suke cewa shi ihtikari abu ne wanda shari'a ta hana shi karara amma inda sabani yake wajen sharuɗa matsalin sharuɗan shi yasa akwai hadisi ingantacce daga Ma'mar bin Abdullah bin Nadl yana cikin sahih Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yahtakiru illa khati' a wata riwaya man ihtakara fa huwa mukhti' eh fa huwa khati' afwan duka wannan riwaya tana cikin sahih Muslim kuma riwaya ce ta Ma'mar bin Abdullah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce babu wanda zai yi ihtikari ya taskance kaya don saboda su yi tsare ya sayar mu mutane illa khati sai mai aikata aikin ganganci na zunubi ka san da yawa daga cikin dalibai ba su bambantawa tsakanin al khati da al mukhti in an ce al khati shine wanda ya aikata aiki na kuskure da ganganci wato aiki na zunubi da ganganci amma an kace al-mukhti shine wanda ya aikata aiki akan kuskure shi yasa rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana kaga akhta'a in buka yi kuskure yukhti'u muna yin kuskure ismul fa'il mukhti an gane ko shi ko wanda kuskuren ya fa akan shi mukhta amma khafi shine wanda yake aikata aiki da gangan shi yasa Allah ce la ya'kuluhu illa al-khati'un ba wanda zai ci cin wani wata jahannama sai masu aikata aiki na ganganci masu ta'addanci shi yasa ba matar sarki wanda ta so ta tumci Annabi Yusuf ya neme ta da bayyana shi wato bara'a shi ta bayyana me aka ce da ita an gane ko Yusufu a'rid an hadha wastaghfiri li dhanbiki innaki kunti min al-khati'in kaga bai ci inda ke min al-mukhti'at ba ko mukhti'ina ba a'a khati'ina mai aikata aiki na ganganci na fata an fahimce ni wannan hadisi ne wanda yake ingantacce sannan akwai hadisi na Abu Huraira wanda da cikin musnad na Imam Ahmad manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ihtakara hukra duk wanda ya taskance wani abin taskancewa na kasuwanci yuridu an yughliya biha ala almuslimin yana son ya tsananta ma musulmi wato ya sa kaya su yi tsada ga musulmai fa huwa khati'un wannan mutun ya aikata aiki na zulubi na ganganci to kaga wadannan nan soshi sun yi bayani al-ihtikar musulunci ya san da zaman wannan kafiya illa akwai wasu nasoshi da yake da'ifai ne waɗansu malamai za su kawo su zaka iske wani ya ce akwai hadisi al-jalib marzuk mutumin da ya je siyo kaya wani wuri ya kawo to Allah zai bashi arziki an gane wal muhtakir mal'un mutumin da yake ihtikari Allah ya tsine masa duk da yake wannan asarkin ko hadisin bai inganta ba daga manzo sallallahu alaihi wasallam ko kuma ihtikaru fil haram ilhad fihi ihtikaru at'am fil haram ilhad fihi mutun ya taskanci abinci a harami yayi ilhad ma'ana ya aika ya karkace daga hanya ta gaskiya akwai zunubi a ciki wannan shi ma asarkin bai inganta ba ina fata an fahimce ni domin yana da kyau dalibin ilimi ya san abin ya inganta ko bai inganta ba amana ce ta ilimi wanda zai yada a cikin al'umma ina fata an fahimce ni to kaga idan ka kawo abu wanda bai inganta ba kaga zaka samu matsala ina fata an fahimce ni kina asar ba a abunga ko wani asar wanda suke cewa man ihtakara 40 layla duk wanda ya taskance abinci ko kwana 40 bari amin Allah ta'ala wa bari Allah ta'ala minhu Allah ya bar da gare shi shi ma ya bar daga Allah wadannan asarkin ba su inganta ba amma wadancan da muka kawo ingantattu ne kenan musulunci ya tabbatar da wannan kadiba cikin abin nan Nailul Awtar na Imam Ash-Shawkani zaka ga asar da dama kuma musamman mutun yarin kadibin at-tabaat al-muhaqqaqa al-mukharrajat al-ahadith tabaa wanda an kai tahqiqin ta kuma an ka fitar da hadisan wanda inganta da wanda bai inganta ba in ma ba za ka iya shan wahala ba wajen bincike Allah shi mun jagoranci to wannan mun fadi asar da suka yi bayani kan wannan sai kenan wannan yana nuna hukuncin sa haramun ne a shari'ar musulunci amma meye sharuɗan sa malamai suka yi sabani wajen sharuɗan sa waɗansu malamai sun tafi cewa wato akan qadiyya ne khassa sai suka kawo sharuɗa guda uku suka ce al-ihtikar na farko ya zama to fil aqwat ko fil qut wal aqwat jam'i ne qut ya zama to abinci ne kenan su a wajen su duk abinda ba abinci bane babu laifi ayi ihtikarin sa bai kenan na biyu suka ce an yakuna fi halati al-azamat ya zama to cikin hali ne na al-azamat da al-hamza da zayun da mimun da alif lata un jam'i ne na azama ya zama to akwai bukatuwa mutane suna cikin matsaloli na rayuwa na bukatar abu sai mutum yaje ya siyo a kasuwa na uku suka ce an yashtariyahu min as-suq yaje kasuwa ya siyo mutane suna da bukata dan saboda ya kara tsadar abin wannan shine akan abinda wadansu malamai suka tafi akan shi sun taskance shi ne akan abin kawai amma malamai da yake yau da gobe ka san akwai abubuwa waɗansu daga cikin malamai tun farkon wancan lokaci sun tafi cewa dukkan abin da zaka sayi ya tsananta ma mutane sawa'an abinci ne sawa'an saboda me yasa waɗansu suka ce abinci saboda shine abin da dan adam yafi bukata in sutura ce dan adam na iya kaucewa to yanzu kuma kasuwar duniya ta yi yawa akwai TV akwai radio akwai salula akwai kaza to kaga kasuwancin ya faɗa da kwarai da gaske to shi yasa waɗansu malamai suka ce duk abin da za ka saye dan ya tsananta mu musulmai an gane ko ka saye shi don saboda ya zamanto kai kadai kake da shi to in dai zai tsananta ga musulmai ko da ba abinci bane ai kuma kuɗi ne za a baka a siya to kaga ka ƙara mishi kuɗi kaga wanda ai zai zamanto wato abin nan ne matsala ce to dan haka shi yasa suka ce wa amni dukkan abin da mutum zai saye shi ya taskance shi da mutum zai kara ba musulmi tsada su sun tafi cewa matsayin haramun ne an gane wannan da kyau kenan ko to kenan yanzu sharuɗan shi mun ji wadansu malamai sun maida shi khas ga abinci wasu kuma sun maida shi matsayin wato am a gurguje menene suwarul ihtikar
to wannan kaman tambayar da nake sanin nan kaman mutum shi ne noma abi ne sai ta tabar shi a jashi
nomawa kai ne ka sai abinka kafin ce amma duk da haka musulmi Allah ce wa ta'awanu ala albirri wa taqwa wa la ta'awanu ala alithmi wal udwan an fahimce ni ai akwai al-intaj zamu zo akan shi wanda kai ne kai yi abinka kamar kamfani yake da kaya ai in kace haka nan kai kuma kamfani da yake sai da kaya ai shine yake kayan shi in kace haka nan in kai kan noma shi ko ai shi ya kirkira na'ura ko shi ya kirkira abin ba kai ne kai yi shi ba to shi ko nan me zaka ci ina fata an fahimta to akwai wani malami da ake cewa billahi ba a Najeriya yana wa'azi sai ce ina fatan kun fahimta to Allah ya gafarta mana to sai malamai suka ce al-ihtikar yana da hanyoyi kamar guda hudu manya-manya na farko akwai al-ihtikar wanda yake na as-sil'a kaya waɗanda za a sayar ko ya zamanto abinci ne ko ya zamanto sayo su aka yi ko ya zamanto noma su aka yi ko ya zamanto mutum ne ya yi kayan ya kirkira inda waɗanda suke cewa am ne ka gani to wannan ihtikar na sil'a kenan ihtikar na biyu wanda malamai suka ce suka ce akwai al-ihtikar fil istirak al-mihani ma'ana akwai mutane da suka iya aiki gagari sai su hada kansu su yi wani kabat wata entreprise ko wani abu sai da ban to ba yadda za a yi su yi wani aiki su ne za su tsara prince wanda za su aiki da shi kuma su kade suka iya wannan aikin to wannan sura ce mutum biyu suka yi dumki a gari sai suka koma wuri da suka zauna kenan yanzu indai ka zo za su yi maka aiki su ne za su fada ma tsadar su in ka kici kenan kuma sai dai ka je wani wuri sai dai ka bar garin to kaga wannan shine suke ce ma al-ihtikar al-mihani sai ihtikar na uku wanda malamai suka yi magana suka ce wato ihtikar fi ta'amul ma'a nafsiyatul mushtari shine wanda zai sai kaya ka san mutane mazan sayan kaya suna da hali guda biyu wani bai iya sayan kaya sai a wuri wanda yake mai tsada wani bai iya sayan kaya sai wuri wanda yake mai arha mai kuɗi shi ko da kaya ana sayar da su a wani wuri ya san duka iri ɗaya ne ka fahimce ni ba su da wani bambanci to kasuwar da yake zuwa ya siyo kaya ba yadda za a iya kauce mata don bai son a ganshi inda talakawa suke sayan kaya to shi yasa su waɗancan masu kayan masu arha sai a je a kwashe kayan gari su gaba ɗaya sai da mutu wannan kason mai tsada ce shi talaka kaga sai da ya hakuri shi ko mai kuɗin shi ne zai zuwa ya siya to kaga wannan al-ihtikar wato at-tamyiz al-ihtikar kenan wanda malamai sun yi bayani akan sa sai al-ihtikar na ƙarshe a gurguje tunda muna ba da su akan suwar ne wanda malamai suka yi bayani akan sa shine al-ihtikar al-itlafi da al-ihtikar al-ikhfa'i wannan al-ikhfa'i daga ikhfa ne shine a koya abu ko akhfa yukhfi ikhfa'an ba ikhfa'i na tajwidi muke bance ba al-ikhfa nan bi ma'ana boye abu tunda ma'anar sha'am ne ka gane ko inna allaha la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama ko ba haka ba وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء اتك سوره ابراهيم وانتم في سوره ال عمران شيني اكوي كايا قسا سي ابوي سو ماسكو اي سي سي ابينده اكي تشيما ميتين كو رينيون سي سو تي كايا كذا ابدا سو سي ابار ان كدان ين اكا بار سو دين يدا اكا تشي متاني سو سي كذا سو يا اكوي سو ا مانغازا كو استو اما ابوي سو تو ون الاخفاء الاخفائي sai al-ihtikar al-itlafi ihtikar na halakar da abu wannan kuma manyan kasashen duniya su suke yin wannan kamar kasar America ita ce gaba akwai littafi da duk karanta da wani professor geography na ta Saudiya al-geography ya kawo shi idan America ta yi noman shinkafa to sai suka ga shinkafa ta yi yawa a kasuwa sai su cika jiragen ruwa sai su kai a teku sai su zubar da abincin gaba daya kafin cin kenan mi abincin zai sai ya karanci suna kafa wata hujja ta ƙarya cewa wai ki kifayen da ke ciki ne ko kifayen da ke ciki ne suke ba abinci ƙarya ce kifaye ba kuke ba su abinci Allah ke ba su abinci amma suna so abincin yayi tsada kuma waɗannan su ne suke cewa imani te da zancan kaza 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 boye abun koko halakar da shi halakar wallahi banna ce ga mutane kuke zuwa ku zuba abinci cikin teku Allah ya kyauta to wannan su ne suwar nashi me yasa ihtikar yake bayyana cikin al'umma malamai sun ka abubuwa guda biyu a gurguje na farko suka ce du'ful waji'u ad-dini du'fu al-wazi'i ad-dini kenan ya zamanto mutane ba su da al-wazi' in an ce al-wazi' shine abin da ke hana su aikata abu na ad-dini rashin kishin ad-dini baka kallon maslaha al-umma kai dai abin da kake so aljihun kai cika accountin kai cika kwantukin ka ta cika mutane in suna so ba su mutu du'ful waji'u ad-dini kenan an gane ko sannan du'ful qawanin ya zaman to dokoki ba su aiki ba su aiki domin mi domin ya kamata in za a yi doka a yi wadda za ta amfani al'umma sai zama to a ko inda su suna saman doka abinda suka ga dama shi za su yi cikin al'umma wannan shine yasa kake gane ana kira zuwa ga ayi tatbiqi na wato al-qawanin al-islamiyya ko al-anzima al-islamiyya ko an-nusus ash-shar'iyya musulunci ya hana zalunci kinan magana ta riga ta kare idan mutum zai yi abu dan ya kara kwace dukiyar da aka hadu mutane kana biloniya kuma kullun kana yin abin da zai tsananta ma mutane to ina tausayin shi ke ina imanin in ba kai ba musulmi bane ina kasancewa mutane ɗan adam waɗannan duk abubuwa ne waɗanda ba su da kyau Allah shi mu tsari a ƙarshe tunda ba maudu'in mu bane sai ya za a yi a yaki wannan abin ya kamata a sayar da za a yi a yaki wannan kadiyya cikin al'umma saboda mutane su samu sauki. Malamai suka ce na farko akwai hanya ta farko al-haqr wato al-bay' ala al-muhtakir, a kama kayan a sayar. Gwamnati da take da iko idan mutane suna cikin matsala ta kama kayan ta sayar. An gane ko? Wato nan ne malamai suka yi sabani, shin in za a sayar ne irin yadda ya sai kayan a wancan lokacin, koko za a duba ne a gani irin kimar kayan a wannan lokaci a sayar. Yanzu misali kayan koda ba a kasarsa ba sun tashi, to sai a ce to yanzu a dibi wata kasa wadda kayan suka tashi price din ko price din bai tashi ba, sai a sayar. Koko a yadda ya sai su can wancan lokaci ka za a sayar. Waɗansu malamai suka ce bai halatta ba a sayar mishi kayan shi haƙƙin sana, sai aka ce a'a to shi ko zalunta al'ummar da yake sun yi fa. An gane ko? To bayan sayarwa waɗansu malamai suka ce a'a ba za a ma sayar ba, amma su sun tafi cewa za a kwato kayan ne gare shi. In aka kwato kayan sai a raba ma al'umma. Lokacin da aka yi noma mutane suka samu abinci su dawo masa da abinsa. Ina fata an fahimce ni. Hanya ta biyu wadda za a yi a yaƙi wannan abin shine malamai suka ce al-qawaninus sarima, a adada dokoki, dabtul amaliyat, dabtul amaliyat al-mabi'at, a sa dokoki ana biye da mutane da suke sayar da kaya, kar a bar kowa yayi abin da ya ga dama, tunda dan adam dama yana son zalunci, to an bar shi yadda yake so zai yi. Ina fata an fahimce ni. Abu na uku suka ce al-ihtiyat al-lazimi, kamar a ɗauki mataki, wannan kuma matakin gwamnati za ta iya ɗauka shi kuma talakawa za ta ɗauke shi. Al-ihtiyat shi ne ɗaukan mataki. Ya gwamnati za ta ɗauki mataki? Ta sai abinci ta ajiye cikin store-store ko PVN da ake zance nan Nijar. Ba wai kayan musulunci duk ya yi bayanin wannan shekaru aru-aru, amma wani yake tunanin yanzu na an ka fito wannan tsari. A gwamnati ta sai abinci ta ajiye lokacin da talaka suke da bukata sai ta sayar musu. Kaga ta ɗauki matakin da ya dace. An gane ko? Talakawa su ɗauki mataki, shine abinda Allah ya ba ku na noma, kada ku almubazzarantar da shi. Za ka iske ana sai da tiya dala 13, dala 15, dala 30, kuma a dawo bayan wata shida ana sayin tiya jika-jika. Kaga wannan kai kanka baka yi aiki da akhdhu bil asbab ba, baka riko da sababu da Allah ce ka riko da su ba, sai dai ka jira furuji ta tawun da Amerika ta saka kama abinci kana nan Niger, ka dauke buwan ka, ka je ka bazzarantar da su, ka buge da mai 500, ka yi ma yarka kayan daki, ka ki kaje makanka abinci, ka buge ka noma da mai 1000 ko 2000, ka ta yi tata kaso kartaji ya zuba kayan tata kawai an zo abinda kan noma ka sabu kika yanzu ana jewa ma ɗan kati ana canye dan ma shikenan baka da mai ko guda. Wanka aina al-ihtiyat. Yanzu sai zaka dauki abincin da kake ba iyali kaka je kai banda. Ko ko dama kawai da an ce maka an yi abinci to shikenan. Duk mata kawai ta shiga cikin bala'i. Saboda yanzu saki uku zai yawa. Tunda akwai haki zai iya bugewa ya je ya kara aure. Zawara kaso zawarin da sai ta tashi kauye indai an yi damba. Sannan makida da masu kidi da masu shashance gayya ta kidi ta shigantaka wanda za a rinka yi sati sati wata wata da abin da ya kama da haka. Gari-gari duk aje a bazarantar da abincin, sannan a dawo ana zargin Allah subhanahu wa ta'ala. Ina fata an fahimci ni. To duka waɗanga ihtiyat ne dan adam zai ɗauka ihtiyat ya ajiye abincinsa ba wai ya je ya sayar da shi ba, ya bazzara shi daga baya ya dawo yana sayan shi da tsada. Wannan aiki ne na gwamnati ta saya ta ajiye, kuma aiki ne naka abincinka ka kare shi kada ka je ka yi ɓanna sai dai in wata musiba ko wani abu Allah ya turo. Wannan kuma ba yadda za a yi haka ne Allah subhanahu wa ta'ala yake bukata. Na fata an fahimce mu. To wannan shi ne al-ihtiyat al-lazim. Ihtiyat mutum shi dauki ihtiyat ya taka tsantsam da abincin da yake da shi, shi ne zai sa ka samu zama cikin natsuwa da jin daɗi, ba ka je ka bazzarar da abinci ba daga baya ka dawo kana mutane karyace-karyace. Abu na ƙarshe sai malamai suka ce akwai al-muqata'a al-iqtisadiyya, shi ne kawai in dai aka ga mutum yana ya sai kayan ya tsara samun mutane, to in akwai yadda za a yi to sai a yanke sayan kayan nashi. Misali yanzu idan hatsi suka yi tsada to ai akwai dawa ko ba haka ba? To abar mishi hatsin nashi. Dawa dai tana hura, ana iya yin hura da ita, sannan kuma ana iya yin abin nan tuwo da ita, ana iya yin kunu da ita ko komandi, ba shi kenan ba. Al-muqata sai a yanke, gwamnati ta ce to a daina sayan kayan wari, ko kuma mutane su ce kai jama'a tunda wane na kokarin cutar da mu a daina. kenan kaya suna fara tsare in kana da imani abinda zaka ce ka fara fiddula ka kana shirin mutane da sauki wannan shine abinda shari'a ta yi bayani da haka wannan shine monopole ba wai yanzu da aka fara wannan monopole ba na aqida tun zamanin bani Isra'ila da Yahuda akwai shi ko monopole na kasuwanci musulunci yayi bayanin wannan ga nasoshi nan kada mutum ya zo ya ta tawili wani abu ka sa tsammanin yau ne tura suka hido wani tsari na monopole ba a sayar mawa da kaya in ba ware ba amma in akwai bukata ka gari ko in akwai bukata wannan babu matsala wato ihtikarul bai wa shara yanzu misali mutum yana sayan kaya akwai irin waɗannan kayan ana izuwa wani wuri a saya to shi da kamfanin can su kulla alaka su shi bai sayo a saye ga ko wato kamfanin ba sai sayar mar kowa sai shi ba shi kuma ya sayar mu mutane in akwai irin waɗannan kayan a wani kamfani kuma ana isar da su a cikin kasa wannan tsakankanin su ne babu cutarwa a cikin wannan ina fata fulki sun da kai sai kaso ne zaka sayi nashi to amma in an ka bar ihtika zai haddasa barna a cikin al'umma mai yawa kaga zai sa kamfuna da dama su rugushi a cikin al'umma sannan wannan zai sa in dai mutum ya zamanto shi kadai ne bai tunanin ya gyara kayansa abinda ya ga dama zai yi kaga wannan zai kashe ci gaban al'ummomi wanda shi ne babban matsalar mu ga mutane suna son tsammanin wai turawa ne suka kirkiro monopole ko ihtika abin nan har kwanakin baya a Minnesota Catherine Kells akwai wani mawaki da ake kira na kasar Côte d'Ivoire Alpha Blondy Alpha Blondy kenan asalin shi Alpha Bandi ne wato kakan shi yana cewa Alpha Bandi ka gane to kasan su mutanen Côte d'Ivoire ba su yin faransanci su sai cewa Alpha Blondy kafin ce ne an kadai sai Alpha Blondy to Alpha dai mun san sunan musulmi daga alfaqihu na an ka dauko Alpha wa akwai wata waka da yayi ta yadda ake ihtikarul mulk ka gane ko yadda ake rike mulki min nafsan katrovan kenz ya hito wani album da ake kira Isaac Rabin wannan shugaban kasar Isra'ila da aka halbi to sai wata waka da yake kira democracy de bananier ka gane ko yake cewa dans un pays il y a de plusieurs ethnies quand une seule ethnie monopolise le pouvoir pendant plusieurs décennies ça c'est là la guerre civile le président élu une fois le président élu deux fois, le président élu trois fois, le président élu quatre fois, ça devient de la dictature. Voyez que tu vois, et dans le cas de la Zamonto, il y a kabilou de dama, plusieurs ethnies. C'est que ça kabila taïta tafkanti mulki, say ita. Pendant plusieurs décennies, qui n'ont pas de chèque, goma 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 décennies, qui n'ont goma 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 sur la taqara goma goma. Ka gane ko yace to a ƙarshe sa sirara guerre civile za a yaki wanda yake yakin ba sasa da ake cewa yakin cikin gida yakin ba sasa to sai yace le président élu une fois shugaban kasa ya zo an zabe shi so dai deux fois trois fois quatre fois har so hudu yace ça devient de la dictature ya kuma mulkin kama karya wannan wakar da kake gani Abdullahi Wad a lokacin da yana neman mulki takara magoya bayan sa a Senegal sun yi amfani da wannan waka saboda Abdou Diouf ya hana mishi mulki an yi ta zabe ya hana shi mulki so da dama ko ina sai suka zo da wannan waka kafin ce ni aka je aka yi ta sa ta le président élu une fois deux fois trois fois quatre fois ça devient de la dictature aka zo aka zabe sai aka kada Abdoulaye Diouf Abdou Diouf to sai Abdoulaye Wad ya hawo kai Abdoulaye Wad kai da kai wannan da ka zo aka ce kundi ya ce so dai so biyu kana fahimta ta ba za a ƙara ba sai ga Abdullahi Wad ya ce zai yi tazarci kana fahimta ta yo wanda shi yazo nan a Niger yake nuna mutuncin yin tazarci bai dace ba kana fahimta ta kadibin mentality African shine kuma yanzu mataimakin shi abu sai ya ba mulki dan sai yake son ya ba kana fahimta ta yanzu da yace ba zai ba mataimakin ba wanga shugaban kasar nan yanzu Macky Sall ka gane ko dama kumbiya ka yana tare da shi ne amma ba son shi yake yi ba shi Macky Sall da yake bin ka duk wahalar da kuka sha saboda ya sha wahala saboda kai to kai ba kai ka aihe shi ba dan me zai bin ka shi bai ta shi ba bare amma da yazo ya bi ka yanzu mulki ya kai karshe kuma baka son shi da mulki baka shi da amfani dan da yawa daga cikin masu jagoranci suna da irin wannan akida sai ka je kai wahala bayan mutum amma dan shi yake so bai son ka baka gane wa sai da dadi yazo sai ka istimalami kai a almajirin shi kai ka shekara nawa bayan shi yanzu an samu wani alkhairi tunda ƴaƴan shi sun taso sai shi manta da kai shi yana ganin cewa kai bai cin zai ma alkhairi ba dabi'a ce ta mutane illa man rahimallah yanzu kawai Macky Sall da ya ga harkar taki sai ya fita daga yayi na shi ba ce ba shikenan ba sai Abdullahi Wad ya ce zai ba dan shi tunda wancan makin ya tafi mutanen kuma wannan party da shi kuka ce musu yadda ba sai aka je aka yi rikici tunda yana son ya sa dan shi gaba ne da tsarin shi waɗancan kuraye sun san duniya kai ma kanka da kenna kake iya kare kanka da su
kace daukan makanka mataki to ya za ka dauko danka ka ce ka sashi cikin wadannan kurai bar shi shi ma ya shiga cikin tsara da yaga wannan ba sai aka je zabe yaga yaron bai samu ba sai ce shi yanzu shi dai zai rike fatan kuma zai je zabe kaga aqida ta dan Afrika aka je aka yi zaben kuma Allah ya nuna mishi kuma aka je aka kai shi kasa kana fahimta ka to yanzu wannan ta kare dibi tunanin nashi fa yanzu dan shi da aka yi bincike yayi dumu dumu da kudin al'umma kana fahimta ka aka kamo dan za a yi masa hukunci kuma sai ce bai yadda ba yanzu shi karshen shi oban ya bar kasar ka fahimce ni shi Abdullahi wat dan nashi yana gidan kaso kuma yanzu yake kokarin a fiddo shi kuma da aka tayi zabe in dan shi bai samu waye ce dan mi mutane za su bari ai zabe wanda suke so bai samu ba aje ai kone kone ai yake ka kone kasar ka dibi irin tunanin dan Afrika kasar da cikin ta aka shayar da kai ta hanyar ta kai karatu ka je ka samu abinda ka samu ka dawo ka yi jagoranci ka samu arziki ka ba ƴaƴanka ka ba ƴan uwanka ka fince ni ka yi jagoranci yanzu saboda danka zaka ci wa kone kasa kuma kai kana cewa professor na doctor na gare ka kana alfahari ina na suke kuma yanzu da ka kare shugabancin kuma yanzu ka koma can inda turawa kai zaman ka ana fatan a amfanu da experience ɗinka kuma ka gudu ina za ci gaba to waɗannan su yasa kake ganin turawa suna fahimci da irin tsare rayuwar da muke tafiya akan shi sai da mu fata Allah ya mu nasari malam mawdu'in mu da muka ce zamu tattauna akan shi ne mawdu'i na ar-rashwa ar-rashwa kalima ce ta larabci musallatur ra ana cewa ar-rashwa ana cewa ar-rishwa ana cewa ar-rushwa shine malam bahaushe yake rashawa cin hanci a sunan shi da Hausa to mun san dai inda ya samu asali daga inda an kace hancin nan jam'in rashwa ana cewa rishan ra'un shinun alif wanda tayi sama rishan da rushan sannan kuma ana mishi jam'i wanga jam'u taksir ne akwai jam'u muannath salim ana kiran shi rashawat ko rishwat ko wato rushwat ko rushwat ai mara'un dan mashinun dan ba wadanga jumu'u ne kafira a cikin yaren larabci cin hanci da rashawa malamai suke cewa asirin wannan kalima ta samo asiri ne daga ar-risha ka gane ko ar-risha ita ce igiya ko igiya wanda ake sawa ga guga ko wasaki wani wuri wasaki ake cewa dan saboda a jawo ruwa to kaga in babu wannan igiya ba za a samu ruwa ba to haka ne yake sai aka samu suna daga ar-rashwa to kenan in ba da wannan abin da za a bayar ba da ba za a kai cimma wannan bukatar wanda ake so ba shine wato wajhu shabahi tsakanin wancan da wancan din to waɗansu daga ciki suka cewa ta'rifin rashwa a shari'a ma yu'ta abinda mutum yake ba suwa an gane ko li qada'i haja dan abiya masa wata bukata aw maslaha ko ai masa wata maslaha amma waɗansu suke cewa abinda ake kira rashwa daf'u mablaghin mali mutum shi ba da wata dukiya wani kaso na dukiya an gane ko to abinda yasa ya ba da wannan dukiya li muwaffafin ma ga wani ma'aikaci wanda yake daga cikin ma'aikata ba dole ba sai ma'aikaci na gwamnati domin ana siffanta rashwa da gwamnati akwai mutumin da ba gwamnati yake aiki yake ma aiki ba wani kamfani da yake aiki wani enterprise yake ma aiki an gane ko lil husuli ala haqqil ghayr dan mutum ya cimma haƙƙin wani wanda ba nashi ba ko kuma awil hurub min wajib ko yana son ya tsere ba wani wajibi da akansa shine abin da suka fada to duka wadanga ta'rifat malamai su nuna akwai dan da akwai ƴan matsala gare su kadan shi wancan da yace ma yuta li qada'i haja aw maslaha ka bada abu dan biyan bukata ko maslaha a haja akwai bukatar da shari'a ta yadda da ita akwai maslahar da shari'a ta yadda da ita kinan ya kamata ya zama to haja sayyi'a ko maslaha sayyi'a shi abu skawo ba domin yanzu ina son kai mini aiki idan biyan ka kuɗi ko abin da bayan ai shari'a ta yadda da shi to sannan waɗanda suka ce daf'u mablaghin maliyin ba da dukiya sai malamai suka ce rashawa ta fi wato ta wuce ba da dukiya domin ba dole ba sai an ba da kuɗi akwai wanda zai ba da gida akwai wanda zai ba da sutura akwai wanda zai je yi wani aiki don a biya masa buƙatarsa ina fata an fahimce ni shi yasa suke cewa ar-rashwa ma yaqumu bihi al-insan aw yadfa'uhu li ihqaqi batil an gane ko li ihqaqi باطل او ابطال حق abinda mutun zai bayar ko abinda mutun zai aikata dan ya tabbatar da ƙarya ko kuma ya ƙaryatar da gaskiya
shine wanga ta'rifi wanda muke ganin rubbama wallahu a'lam ashmal ya fi zamantuwa shamil
na abinda mutun zai aikata
eh abinda mutun zai aikata akwai masu yin aiki dan saboda su cimma burin su mana ko gani ba yanzu misali DG mahaifar shi ba ta da lafiya wani sai ya je yayi cruise na ya kaita ya dawo da ita daga wurin rashin lafiya yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza me yake so ai aiki ba ku iya bayarwa ai cruise an yi ma madan cruise matar mai gida me ake so a bar cewa dole sai an ba da kuɗi malamai suna fahimta inda aka dosa malam ka fahimci wannan ba sani ba ko ka abin nan to sai malamai suke cewa kai wato al'amarin rashawa wato jarimatun iqtisadiyyatun siyasiyyatun diniyyatun tata'allaqu bi jami'i sharaihi al-mujtama' wa hiya daribatun bi juzuriha ila al-mawdi al-amiq ciwo ne wanda yake yana cikin mutane ta fuskar abin da ya shafi rayuwarsu ta kasuwanci da saye da sayarwa da aikin su da kuma rayuwarsu da sayo da gobe kuma abu ne wanda yake ya jima tun gadin gadin ko da din da din da din abu ne wanda ya jima a duniya kamar in an tashi fanta abu ne ya jima a duniya a ce ya jima kamar tu ka san dan adam abu ne wanda sai ya rike duniya shi na tu an gane ko to Allah subhanahu wataala ya bamu labari a cikin alqur'ani an gane ko kuma wannan ya faru haka zamanin manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kada wani musulmi ya sa tsammanin wannan abin sabo ne dama yana daga cikin abin da yasa musulmi suke kwanci wani lokaci an zo da abu sai sa tsammanin musulunci bai ma san da zaman shi ba sai su suke ganin ana yi aji alqur'ani gefe da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma littafan shari'a dan saboda aka wani tsari ko daga kuma cikin musulunci sai ka iske tura amma shirme ne ba a hada kai amfani da nasu ba ka kara da wanda kake da shi in ka ga abin da ya kamata kai ka dauka saboda halin rayuwa yana iya canzawa ko sanin wuri da wuri amma ba wai dan addinin musulunci bai magana kan shi ba ina fatan an fahimta to sai Allah subhanahu wataala ya ba mu labari labari kuma shine na bani Isra'ila bani Isra'ila Allah ya dauki alƙawari da su malaman su musamman Allah ya ce wa iz akhadha Allahu mithaqal ladina utul kitab لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون واذا اخذ الله ميثاقا للذين اوتوا الكتاب كأنبتا متاننكا kaga dan mu dauki wa'azi Allah ya dauki alqawli alladhina utul kitaba wanda anka basu littafi kristoci da yahudawa latubayyinunahu linnas aw wata qira'a la yubayyinunahu linnas latubayyinunahu nan kamar lokacin da Allah yake magana da shi lalle ku bayyana la yubayyinunahu na ana magana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da al'ummarsa tunda ita ake so a isar ma lalle ne an ce da su su bayyana shi wala taktumuna kuma kadiba la yubayyinunahu an ce la yubayyinunahu ai an ce ka bayyana abu ai an ce kada ka koyi shi to wala taktumuna hu ta'kidi na amma fito da abin kara kada ka sa tsammani alqur'ani ya zo da shi abin nan ta'kidi ne Allah ce ila fanabadhuhu wara'a zuhurihim sai suka watsar da alƙawarin Allah bayan bayan su kisa Sheikh Ibn Uthaymeen yake cewa daga cikin munasaba tunda sun watsar da alƙawarin Allah sun watsar da abin nan littafin Allah bayan su an gane ko na baza fariqun min alladhina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun to ranar tashin alkiyama shi ma wara'a zahrihi Allah bai bashi littafin shi ta bayan bayan shi kuma da yace za a ba mutun ta hannun hagu a sai an maida hannun ta bayan sannan za a bashi littafin
kare
Allah shi ne sai an gane ko wa amma man uti kitabahu wara'a zahrihi to kaga ba su yi aiki da shi ba to kaga wannan shine malamai suka fito ka'ida ta tafsirul qur'ani bil qur'an ɗaya daga cikin ka'idodin in an ka ce Allah ya bada umarni to ka tai ka duba an yi ko ba a yi ba kaga da yace la tubayyinunahu linnasi ko wala tashtaru bi ayati thamanan qalila Allah ce kada aiku fa nabadhuhu wara'a zuhurihim washtaru bihi thamanan qalila kaga sai ka fassara wannan aya cewa ba su aikata abin da aka umurce su ba ke alaka tsakanin al'amru wan nahyi da abin nan da aljawab da ashar in kana binciken su cikin alqur'ani kana samu aya karau da tafsira ma ta aya dai daga cikin ka'idodin suna da yawa babu lokacin da zamu yi bayani kan su to ka gani ashe sun amshi rashawa saboda matsayin su su malaman bani Isra'ila saboda samun duniya saboda su kare harkokin su shi saboda su faɗa da shi ba
kaga rashawarin suke ci an gane wannan da ke ko dama da kaga malami ya koyi gaskiya abu biyu ne Allah ya fade su wala tashtaru bi ayati samanan qalila kar ku sayar da ayoyi da wannan abu kenan wannan shine malamai suka fassara da at-tama kwadai wa iyaya fattaqun ni kadai Allah ku ji tsoruna tsoro kenan wadanda su ne abubuwan da ke samu malami na karkacewa okay Allah subhanahu wa ta'ala ba mu labari su ahlul kitabi kinnan na bayan su da suka zo mi suka aikata fa khalafa min ba'dihim khalafun فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ياخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا وان ياتيهم عرض مثله ياخذوه الم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب الا يقولوا على الله الا الحق ودرسوا ما فيه والدار الاخره خير للذين يتقون افلا تعقلون فخلف من بعدهم خلف ودن سوك مي بايان سو خلف ينا دا سكوني القراءه دغونا كرنتا شي دا فتحه سي ما سو مي واسو كمي بايان سو ودن سو مالمي سوك تي انتي خلف ممونا اي انتي خلف نغري ودن سو مالمي سوك تي ا دوت داي na ƙoran yana ɗaukar khalfun mummuna yana ɗaukar khalafun amma dai siyaki ne ke bambantawa to saboda sun kalli cewa mafi yawanci cikin alqur'ani in yazo da sukuni ba wurin kwaye bane fa khalafa min ba'dihim khalfun wa rifil kitaba fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salata wa taba'u ash-shahawati fa sawfa yalqawna ghayya a cikin suratu maryam wa rifil kitab sun gadi littafi ya'khuduna 'arada hadha al-adna amma malami wanda ya kamata ya ce aji tsoron Allah sai zama to shike fara amsar wani dan abin guru dan saboda yace abin nan da Allah haramta babu matsala halatani ko makaruhi ne wa yaquluna sayughfaru lana suna ta ai Allah zai gafarta inna Allah ghafurur rahim ghafurur rahim to kasan lokacin da mutuwa zata zo maka kai gafara ko baka yi ba wa in ya'tihim 'aradun mithluhu ya'khuduhu in kuma an kai an kace an tuba ba an ce Allah ghafurur rahim kuma yanzu musu isko sai su karba Allah ce alam yu'khad 'alayhim mithaqul kitab ba akarfan musu alqawli ba cikin littafi Allah ya qulu 'ala Allah illa al-haq kada su fado ta magana ga ubangiji illa al-haq in ba gaskiya ba wa darasu ma fihi sun karanta sun gani ba tradition bane su kararana sun ga magana Allah kai tsaye haba jama'a wa darul akhiratu khairul lilladheena yattaquna gidana karshe shine mafi alkhairi amma ga masu jin tsoron Allah Allah ya sanya mu da riski su
kuma Allah na sai wanda kama abin ya zama dole gare
ah shi yanzu duka zamu zo bayani kashi ai akwai abubuwan da zasu zo kada ka san maudu'in ya zama to shida da nuqat bari akai sai in an kai karshe in ba a ji wani abu ba wannan ana iya abin nan nashi wannan tarihin ayi rashawan ne muke basuwa tun daga ahlul kitabi Allah subhanahu wataala a cikin suratul ma'ida ce sama'una lilkadibi akaluna lissuhut masu yawan sauraren ƙarya ne ko kuma masu tsaya sauraren magana ne don su je su yi ƙarya lamukin tana da ma'anoni daban-daban akaluna lissuhut الحسن البصري ده سعيد بن جبير سن فسر السحتن الرشوة رشوة اكيدوشي وسموه لما سن فسر رشوة دوكيا تحرامون قباتايا نفت انفم جين كنن بينهما عموم وخصوص با كسكو برين سوكي با وانا يا ابن ساشيني وانا كما يفسر رشوة معنا عام كديبا سن مقدمة التفسير نشيخ الاسلام ابن تيمية ذاك قوت انك ايدودين kaka ga magana 20 ko 30 na malamai ka tsatsuma da sun ci karo da juna kana yiwa dukkan ma'anonin an hada suna kuma zuwa ga abu daya Allah subhanahu wa ta'ala sai ya kira al'ummar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukkam li ta'kulu fariqan min amwal an-nas bil ithm wa antum ta'lamun domin nan wanga tana magana ne akan al'ummar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Imam Az-Zahabi da yazo kan wannan aya wajen wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukkam yace wa tudlu bi amwalikum ila al-hukkam ko me da duke ku tudulu daga addanu ne yadda ake zura goga kadan kadan sai mutum ya rinka dan soka ka san yanzu inda su waso ma dan soka wasu ki tudulu bi amwalikum ila al-hukam ku zo da wannan duke ku la tudulu biha ila al-hukam kenan la tudulu bi amwalikum ila al-hukam kada ku miƙa duke ku wajen masu hukunci wala tarshuhum tarshu rashayar su kenan ya bada rashuwa kada ku ba su rashuwa ليقطعوا لكم حقا لغيركم كنا ليقطعوا حقا لغيركم سينكي وانا حقي نواني سباكو وانتم تعلمون ان هذه كنا رسلين وانا فكادا وانا مسلنتي يازول الشي اقوي حديثي وانا يكي يازول كن صحيح البخاري نا ابو حميد الساعدي ماذا الله صلى الله عليه وسلم يا اذوني اكم وانا مسعي دقا عز وطا قبيلة هكا قولي بطون دكتي بطون العرب kamu ce wata family ko wani yanki haka ga saboda ka san suna ga abin nan ana kiran sa ibn al-utbiya kai ibn al-utbiya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura ka aje a kawo aiki aika za sai bayan ya dawo sai zo da kaya biyu yace wa Imam Muzalla sallallahu alaihi wasallam wannan nawa ne wannan kuma naku ne ka fahimce ni to da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaji haka sai tashi yi khutba domin al'amari ne da yake na bukatar a gan shi a san shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya zamu yi mu amince mu mutum akan aikin mu sai ya zo ya ce muna wannan nawa ne an yi min kyauta wannan kuma ne jama'a ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya baka zamnawa gidan babanka ko gidan mamaka kai zamne ka gani in ana kawo ma da ka samu matsayi dole aka maka cewa tukka su ne waɗanda kuma za a kai gari bukatar da ake so bahaushe ce sai ido sai baki ya ce ido ke kunya kafince ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya khutba daga hannunsa ya nuna ma Allah subhanahu wataala baya daga cikin Allah ka shaida shaɗu mai riwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya amshi wani abu wancan lokaci na magana ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya dauki ba'irun zai zo da shi da huruha yana buda yana kuka yana taratsi kafince ni ko kuma baqarul lahu huwa za a zo da abin nan sanuwa ita ma tana kuka au shatun taya ko ku akuya tana kuka to kaga mun mafi yawanci kuka muke cewa amma bi larabci kowanne abu yana nashi kuka wannan shi yasa Ibrahim al-Yajizi ya wani littafi ne ya nuna maka cikin larabci komi ga irin yadda ake amfani da shi kadiba kuma cikin fiqh al-lugha na Imam Sa'alibi sai ka ce akwai bambanci mu kuka da muka cewa kare na kuka sani yana kuka jaki na kuka can da ba a rasa ba lokaci mu ce haliliya ta abin nan ta doki ko abin da ya kamar haka amma dai larabci shi yana da fadi a cikin waɗannan mai riwaya yace sai da mun kaga ufrata ibtayhi ufra shine haske ufra haske wanda yake na tudanyar dan baki domin ana cewa afara wajhahu biturabi ka sai an buga fuskar mutum ga kasa zaka iske tana da abin nan wani akwai wani dan baki baki wanda yake ta abin ga kina sai da suka ga wannan shi yasa a wata riwaya zo bayan da ibtayhi yana da kyau dalibi ilimi wadanda da tafan in zai duba su ya karatu wajen malamai kuma ya rinka neman sharhi kada ya je iske kalmar da bai sai da zai ita ba ya buga ta ya watsi ya gaba ko ya aiki duhu kasa akwai masu fassara ci duhu so hada aya da hadisi sun ga inda ba su gane ba sai su game inda sun ka gane inda ba su gane ba sai su wuf suna gani haka za su fita Allah ya mu da sani to dai a ce wannan ciyo qadimun ne منذ قدم الزمان ciyo ne wanda ya jima na rashuwa a cikin al'ummomin mu tun kafin wancan lokaci kaji ana yi kada ka san tsammani ana magana kai wani zaburi ce a ai ana magana ne kan wani ko kan wani ko kan wani to yanzu mun yi bayanin wannan ciyo ko mun gane har zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam an taba samun irin wannan matsala kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani bidai da hukuncin rashuwa musulunci rashuwa ko ba a faɗa maka ba ka san haramunci babu wani hanya wanda za a bi a ce rashuwa ta halatta ko yanzu ina jan hankalinka ka dakanta saboda akwai bayanai na malamai da za su zo kai kana son dole sai ka kai ga matsalar ta ka jira bayanin zai zo da izinin Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la'ana Allahu ar-rashi wal murtashi Allah ya tsine wanda ya bada rashawa da wanda an kaba an gane ko kuma shina daga cikin siyar na abin da ke nuna kaba'ira na daga cikin kaba'ir shine a ce akwai tsinuwa a ciki Ibn al-Qayyim ya yi fasl wanda ya kawo abubuwan da ke nuna kaba'ira ne haramun ne yayi magana mai tsawo an fahimce ni Imam Sa'di ya kawo shi a cikin tafsirin sa daga cikin tafsirin sa dan nuna waɗannan ka'idodin zaka iske sun kai guda 30 ko 40 in ban manta ba mutun yana iya koma cikin wannan littafin ya dube su daga ciki an nuna Allah ya tsine mutum wannan hadisi yana cikin sunan Abi Dawud yana cikin sunan Tirmidhi ko akwai riwayoyi daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam akwai riwaya ta ummu Salama matar manzo sallallahu alaihi wasallam da sauran dai sahabbai to kaga hukuncin shi a musulunci haramun ne ko ba haka ba to yanzu sai qadaya guda uku ko guda hudu da zamu magana kansu amma dai guda uku ya kamata mu yi bayani kansu saboda lokacin ya matso na farko menene ke sa wannan ciwon ya zuwa cikin al'umma na biyu me yake haifarwa na uku ya za a yi ai maganin wannan matsala na farko dalilan da suke sa war rashuwa ta yadu a cikin al'umma abu na farko shine du'ful wajib addini mutane ya zaman to ba su da addini babu tsoron Allah cikin zuciya ka fahimce ni in babu tsoron Allah cikin zuciya dole da adam ya abin da ya gida ma shi yasa muke cikin wahala ko wani garin tawuni sai an zo ne na ga wani fakara da an kawo wani mutum yana magana da larabci kamar ɗaya daga cikin tsofaffi na yayi wata hikima yace cewa ai adalci a raba adalci tsakanin kasashen mu na musulmi da afrikanci abin wanda ba zai taba yiwuwa ba tunda shi har ya kai inda yake kamuna yace to don Allah a raba zalunci ne dai kuwa shi dubina sharago
Allah ya rute mai raba
ya ce don Allah in dai adalci bai yiwuwa ce to a dai ko zalunci a raba dan mu kowa da dini ne kafin ce ni nabi bayan du'ful wajibuddini akwai du'ful idari ya zamanto kamar ma'aikacin da gwamnati ba su tsari yadda ya kamata sannan akwai adduful qanuni dokoki na kasa ba su aiki irin yadda ya kamata sannan akwai adduful wa'i al'umma har yanzu bata gane ciyon da yake damun ta ba ciyon wane ya danu wane kuma abin zai ruguza mu gaba daya wannan tunanin abab na biyu daga cikin asbabukin shi a gurguje inkhifad ar-rawatib zaka iske biyan da ake ma ma'aikata bai taka kara ya kare ba yana da kyau adibi ma'aikaci adibi aikin sa a kyauta sa masa shi yasa wannan suke cewa duk mutumin da ya doki ma'aikaci kuma ya san biyan nan ba zai yi ba ba zai ishe shi ba kuma ya aza shi bisa ga duke shi amana to wannan mutumin ba ma'aikaci ne ya kawo ba mabandaci ne ya kawo tunda kai da kanka ka san wannan mutumin ba amini ba aminci kake son yi maka ba shi yasa yana da kyau ma'aikata a samun musu biya wanda ya dace da su idan za su yi aiki in ba haka ba to za a samu matsala duk da yake akwai wanda biyan nasu zai ishe su amma matsalar dukiya ba ta isa dan adam sai ka iske mutum da dama ko dan kudade amma in dai za a yi aiki in ba shi kana 50 ba ko da karamin ma'aiki karamin harka ce za a yi sai an ba shi kudi in ba haka ba zai yi ba to ka gode daga cikin asbab na uku malamai sun ka ce al insiyaq wara al asabiyat wal intima'at duk lokacin da ake son abin da yake kawo rashawa a cikin al'umma karkata zuwa ga al'asabiyat bambanci na kana kallon bambancin ka da mutum ba aikin da zai yi ba zaka kalla ina fatan ka fahimci ni da zaran zaka dibi wani dan jaha ta ne wani ba dan jaha ta bane kaga aiki zai samu matsala tunda in dan jaha ka yayi daidai ta yi in bai yi daidai ba kuma zaka gyara mishi wanda kuma baka son kaga in bai baka ba za ka bashi kuma in ya baka ma ko ya mai kyau wani lokaci in bai baka ba ko ya mai kyau din kana cewa bai yi ba ko ka kalli launin mutum ko ka kalli kabilarsa ko ka kalli fatin sa ka fahimce ni
na'am
duk wadannan abubuwa ba ka son su hatta da addini ana son mu yi kishin addini mu yi aiki amma yanzu musulmi na za a bashi aiki bai yi ba mu da kanmu yanzu an ka dauko aiki an yi su a ba kafiri don an san shi zai yi adalci mu da kanmu mun rarraka wannan ba sai da mu kina saboda mi saboda asabiyat bambance bambance a Afrika suke sa ba a kallon aikin mutum kullum ba aiki ake kallo ba a wanda menene alaka ta da shi ne babu alaka tsakanin shi to ba zan tantance ba ko bai kusa so ba inda ana wannan kafin ce ni abu na uku wanda ke sa waɗannan abubuwa su taso al-azamat as-siyasiyya wal-iqtisadiyya wal-amniyya duk kasar da tattalin arzikinta bai da karfi ana ba bakin da duke cin hanci da rashawa bai karewa an gane ko duk kasar da bambancin siyasa yayi karfi a cikin ta babu zance ai maganin haki da rashawa a cikin ta duk kasar da rashin lafiya zaman lafiya ya tashi a cikin ta shi yasa kaji an ce Sudan ta kudun nan inda ake yakin nan tafi koce kasar da daga cikin kasa mafi cin haki da rashawa a duniya saboda babu tsaro in babu tsaro to ina ma doka ina ma tunanin inda za a kaga gunda aka ba kudin dole ka aljihu yasa ne inda yi Allah shi mu da tsari
amin
to na abu na kusan na karshe shine abinda wannan cin hanci da rashawa ke haifarwa a cikin al'umma na farko malamai suka ce daga ciki yana sawar yuhaddir as-siqa bainal mujtama ka gani ko in dai cin hanci da rashawa shigo cikin al'umma to babu amana tsakankanin mutane don ko bai da wani ba in baka ba ma mutum kudi mutum ba yanzu shi ba yadda ma yaje ne mai aiki da azu kudi ba don ya san idancin ma imani da wani abu wannan bai kotsa so ba shi a wajen shi ko yayi magana ya san magana banzai kenan zancan kaza 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 sai kan hujjin cewa to ayin ba azaba ba a bani to kai ko babu hanyar da za ka nemi arziki sai wannan shi ne bin tambaya kafin ce ni to kaga zai sa wata siqa tsakankanin mutane ta baci da tausayi tsakankanin mutane ya baci na biyu inhiyarul ahliya babu wanda ke neman ya iya aiki mai kyau kasar da akwai cin hanci da rashawa saboda ya san ya iya aiki mai kyau inda yana da kuɗi in diploma ne in kana da kuɗi ka same shi kuma haka ba in matsayi ne kake nema da kana da kuɗi ka same shi in ba mi ne kake nema inde kana da kudi kenan kaga babu mai tunanin ya koyi aiki shi yasa wannan ciwon dai an bar mu da shi babu ci gaba zancan turawa ma ba zancan turawa ne kadai ba babu mai son ya iya aiki don ya san abin da ke yin aiki kudi kawai ka iya baka iya ba inde kana da kudi ka iya to yanzu Afrika ba zan ci gaba tunda mu ba mu san mu iya aiki kullun kudin da zamu rike inde mun tashi kawai haka ne zamu yi abu na karshe wanda yake abin da tana fadarwa sun kace wato ar-rashwa tuhaddimu al-khadamat al-asasiyya lil umma tana ruguza dubbabban aiki na al'umma wanda kamata ayi umma shi ta ci gaba hanya in za ai wanda ya bada kuɗi shi za a ba yayi mai kyau bai yi mai kyau ba magana ta riga ta kare gina aji in za a bayar wanda zai bada wani abu za a ba kamar ajin nan ba da al'umma na za su yi karatu a ciki ba kaga anna za ai shi yasa gidajen da Faransa ta bar mu na mulkin mallaka waɗanda ake yin shari'a a cikin su har yanzu suna nan tsaye komai bai same su ba amma yanzu gina nawa aka yi bayan tafiyar su turawan wadda ta zama tuga ta nan wata ɗaya wata biyu tana tsagewa ta rugushe hatta da kan masu son su gina muna Gibo Japan kasar Japan da tana son ta gina ma kasar Niger a zuwa su da kansu ne suka zo suka yi tsaye suka yi muna aikin wai mu za a taimaka ba amma bamu da hankalin da zamu kammu mai kyau sai sun zo da kansu sun yi aikin sun gani yadda muke gabatar da aiki wani da hankali ne gare mu duk khadamat al-asasiyya sai su ruguje hanya ce aka bayar mutane su yadda suka ga dama an kawo ka dubi hatta da in an bayar tabashir allila kai da za a kawo yan an ba wani wanda ya bada chance shi za a ba ya kawo a rarraba mu duk kasa ya zama to ba za a yi amfani da shi ba shi yasa komai na kasa lalatacce ne lalacewa ne yake yi kuma ana dariya muna nan kamar su tura ne a cikin azaba ai mun cikin azabar tunda bala'i zai kare gare mu da ƴaƴanmu da kasashen mu in ya samu su kai a gurguje in ana son ai maganin wannan ciwo a cikin al'umma shine na farko malamai suka ce na farko abinda za a yi a samu alqawalin sarima alfa'ala a kawo dokoki waɗanda suke masu yanka masu ƙarfi almustamir walmutaba'a almustamirra kuma a bi dokokin ba wai ai kwana biyu ba a kwanta a bi su ɗaya bayan ɗaya wannan yana daga cikin abin da ake bukata sannan kuma hanyoyin da za a bi ya zamanto akwai hurriyatu sahafa an gane ko ya zamanto akwai yanci ga ƴan jaridu su yi bayanin mutanen da suka yi ɓanna a cikin al'umma saboda in mutum na jan ana faɗa an san yayi ga abin da ya yi shi yasa tura kaga suna tsoron ƴan jarida. Ana fahimta ta in an samu wannan kaga za a yi maganin wannan matsala ko a rage wannan larura a cikin al'umma daga ciki hanyoyin da za a bi don a yi maganinta shi ne malamai suka ce a kawo istiqlalul qada ya zama to waɗanda za su yi hukunci kan waɗanda suke da wannan ciwon ba su da alaƙa da wani ya cire su ko ya saka su shi ne istiqlalul qada abu na hudu tahsinul awda al-iqtisadiyya ya zama to ma'aikata waɗanda za a sa aiki an ba su abin da a haƙƙin su kuma yana zuwa cikin lokaci bai yiwuwa mutum na ƙauye yana karantarwa wata shida ba a kai mai biyansa ba sannan yanzu a ce ya bar mutane wani ya zo mai da jikka goma ya ce shi na so a gyara madani ba zai gyara mai ba duk duniya ban san hankalin da ka ɗau ka ba sai abu na ƙarshe shine in za a ba mutum a bashi wuri li ahliyatihi don ya cancanta da yawan mutane wanda ake kawo a saka gori ba su cancanta ba kenan ko tun da ba su cancanta ba dole abin da anka umurce su shi za su yi amma wanda yake da ilimin sa kai ka dan ka zo ya san ilimin shi ya kawo shi kai mai wannan a ƙarshe sai tambayar ka tun da sun fara nuna mana lokaci a matso rashuwa malamai sun kasata amsa da bayarwa akwai inda yake ga zamantowa haramun ga mutum biyu akwai inda kuma ga wanda yake guda yake haramta idan ya zamanto mutum an hada shi haƙƙin shi dama zalunci yana daga cikin abin da ke kawo rashawa to sai malamai suka ce in babu hanya wadda zaka bi ka kwaci haƙƙinka ba ka da wanda zai taimaka ma to in ya zanci da suka bayar amma hukuncin zai kuma akan shi an fahimce ni in ya zamanto kana da hanya da zaka bi ka nemi haƙƙinka in ka bayar to kai ka ci haramun shi ma ya ci haramun domin kana da hanyar da zaka bi ka kwaci haƙƙinka amma sai ka kibin wannan hanyar kar dai ba shi kace a to shi kenan ka san yanzu kasashen mu ma abinda ake cewa waɗannan abubuwa wayar da kai ma'ana in ka waye ne kake yin wannan in ba wawa ba babu wanda zai kwaci zai yi wannan aiki to shi ne malamai suka ce in ya kama cilas to wannan abin nan amma in dai kana da hanyar da zaka bi ma ba zaka yi wannan mu'amala da wannan abin ba kuma Allah bai wajauta maka ba hanyoyin neman arziki suna da yawa kuma yana da kyau mu fitar da kanmu daga cikin wannan surtu malaman da ake kwasa kudin duki al'umma a ce su yi yasin mai da baya su yi kaza don saboda shari'a sai lahira kai masoyinka zai ma abin da shari'a ba a tare da sai gaban Allah ka kusan kowa a Allah ya kamata malamai su tsarkake kansu daga wannan abin duk da cewa wasu ba mallaman bane sunan mallamai ne bokaye ne suka sa riguna da sunan mallamta suna banda a bayan kasa
kenan zuwa wanda mun ji ka takarda a ce siyasa duci mai nauyi ya taushe kai iska dauke
eh kwarai ku to wannan in abin dole ne yanzu kuma mun da bai da lafiya mutum kai zai mutuwa ya haka ji amma yanzu misali hanya ce ta neman kuɗi kai kana da miliyan 100 cikin banki ko miliyan 200 kuma kace a kai bai yiwuwa kai ka nemi to can da ka taso da har ka kawo ran wani da baka wani arziki shi ne bin tambaya anan Allah bana mai kyau to wannan shi dai ne malamai suka ce akwai lokacin da take zama to haramun wato ga mutum biyu akwai wanda kuma shi wanda ya ci rasar da kai in ya zama to kai baka da wata hanyar da zaka rimanka hakkinka ka bashi hukunci sai gaban Allah subhanahu wa ta'ala ina ganin sun fara nuna mu da lokaci yayi duk da yake mun dai dan tsakara abinda dai muka tsakara dama irin wadanda durusa saboda a dai faɗi wadansu abubuwa ne littafai da sauran daliban ilimi da jami'o'i su za su yi bincike mai yawa su ƙara kuma wanda yake da kishi kaga zai iya shiga cikin littafai kuma hanya ce wanda za a bude ma musamman al'umma a wayar mata da kai kuma daliban ilimi su gane ko menene wannan mustalah din da su ci gaba da bincike akan sa abinda muka faɗa da mun to dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mu sai sati mai zuwa in Allah ya samu da cikin su rayuwa
amin amin alhamdulillah nan kuma za mu dafa aya insha Allah in uwa sai kuma rana wato da Allah ya kauna rai za mu saki dawa mu dora bi idan Allah ta'ala za mu yi amfani da wannan dama mu yi salati ga annabi
sallallahu alaihi wa sallam
sai mu dora addu'a insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد
امين
يا الله منا توسلي ده wannan ibada Allah muna roƙonka kuma kuma kama addinin musulunci da ilimin su ko da mulkin su ko da kudin su ko da shawarwarin su ko da karfin jikin su Allah ko to ta hanyar Allah ta taimake su
amin
masu su kama addinin musulunci zaman kasa ya Allah muna roƙonka in masu su yi wani Allah ta fidda su
amin
in ba masu yi wani ka kare musuluncin ka da musulmai daga sharrin su
amin
Allah masu san kokarin su kawo mana fitina da tashin hankali da tadda zaman tsaye a cikin kasar matan da ya Allah muna roƙonka in masu su yi wani Allah ta fidda su in ba masu yi wani Allah ka maida annin su a kansu kare mu daga kasar matanajar da al'umma matanajar da sauran kasashen musulmi gaba daya
amin
rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab
amin
rabbana innaka jami'u an-nas li yawmin la rayba fihi inna allaha la yukhlifu al-mi'ad rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana sayyid anna 'adhaba jahannam inna 'adhabaha kana ghalama inna sa'at mustaqara wa maqama allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna allahumma aslim من في صلاحه سلام للإسلام والمسلمين وأهلك من في هلاكه سلام للإسلام والمسلمين يا الله عند سكبار الدعاء قريم الله بمن تهب منا كاوك وكاوس إن شاء الله دمونا صدق الله ويامنا بقاطة منا الخير
آمين.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
آمين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.